Daga murya Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum saurare. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa.
Maryam Dauda
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa idan ma sauraro basu manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan yadda zamantakewar makwabta ta canza a wannan zamanin a yau 10 ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'in to ko waɗannan matsaloli ake fuskanta a zamantakewar makwabta a wasu wuraren a yau
yau an shiga wata rayuwa wanda in aka ga makwabci yana cikin halin laha'ula'i dare shi ne za a yi ana jira a ga hayaki ko ba a ji karar tabarya gidan shi ba an dafa ko an ci a ce wani ai kaga mutumin ta kare mai ai dariya sa'annan jira ake yi a ga diyanka sun kan gari babu wanda za ya iya yi musu magana da sauran su sai a ce ai diyan wani ne
ci gaban zauren tattaunawar mu kenan har ila yau za ku je ci gaban tattaunawar da masarin halayyar bil'adama Dr. Janjuna yayi yau ya tabo batun yadda za a warware matsalolin makwabtan inda yace
yanda za a yi in cikin unguwa bai da mutanen da yake mu'amala da shi da su akwai waɗanda suke zawwa daga wata unguwa suna mu'amala da shi ana iya asgane su a tarbe su a musu zance sai a laba da su zuwa ga mutanen din yanda za a yi cikin unguwa idan dattijawa suna shawara din yanda za a yi makwabtan unguwa za su samu kwanciyar hankali cikin zamantakewa ta kirki
tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook a makon da ya gabata sai ku biyo mu a cikin wannan shirin na yau da gobe
kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook a matan da ya gabata inda muka ce yaya kuke kallon zaman makwabtaka a wannan zamanin
ga kuma yadda kuka amsa mana amsan mu ta farko ta fito ne daga babayye mai fara Isa mato Allah sa na faɗa sunan daidai yace gaskiya ya lalace saboda yanzu zaman kiyayya ne ake yi
To Maryam sai kuma amsa na gaba daga wurin Nura Shehu Yalwa shi kuma yace ya gama tabarbarewa
shi kuma Aminu Nasir Madaki yace kusan yanzu amma manta da me ake kira makwabtaka saboda haƙoƙin makwabtakar ake gudu yanzu rayuwar kowa ta su tafi sheshe ake yi a hankali maganar makwabtaka guduwa take yi daga rayuwar al'umma
to sai kuma daga jahar Yobe Aji Hassan yace ba komai sai dai san kai da rashin tausayi
shi kuma Musa baba yace ana dai zama amma ba kyakkyawan zaman makwabtaka kamar da ba
to ga kuma Malam Salisu Sallau shi kuma yace sai hakuri
shi kuma Aminu Osi yace cin amana ta yi yawa
mamman dan jami'a Hadeja kuma yace abin dai kullun ƙara tabarbarewa yake
shi kuma Abubakar Muhammad yace sai dai hakuri
To abba yi malun kurmati Allah sa na faɗi sunanka daidai ya labai yace anan kauye har yanzu da saura
daga nan sai injiniya Ibrahim Aligaba Allah sa na faɗi sunan daidai yace sai dai Allah ya tausaya mana
to shi kuma Nura Abdullahi yace ai ba makwabtaka bane kawai zaman ƴan uwantaka shine abin mamaki domin ƴan uwantaka ya zama abin la haula wala quwwata to kin ga mana wannan makilan mu tattauna akai nan gaba
kwarai da gaske Shi kuma Yakubu Kandahar ya ce salam sai a hankali.
To, Hajiya Binta Nasiru Funtuwa kuma ta ce sai a hankali.
Daga nan kuma sai da ya Dahiru ya ce a wannan zamanin makwabcinka ne zai munafance ka ya kulla maka tugu musamman idan kana da abin da yake hasada.
Wannan wani abin nazari ne.
Kwarai.
To, sai kuma Sani Ma'azubena, shi ma Allah sa na faɗi sunan shi daidai, ya ce gaskiya muna kallon shi ta fuska biyu. Mu dai ƙauye har yanzu da sauran amana da taimako a tsakanin makwabta, amma makwabtaka a birni abin ya tabarbare sosai domin babu ruwan wani da wani. Allah dai ya kyauta. To, amin.
Sai kuma Jingudo Baffa Kawo Bajoga ya ce yana da dadi, yana da wuya, amma idan aka yi hakuri komai sai ya wuce saboda duniya ba abin da baya wucewa.
Ga Ayuba sarkin hakuri lafiya ya ce eto zama makwabtaka a zamanin yanzu yana fuskantar kalubale da dama ba kamar zamanin baya ba.
Daga nan sai Yusuf Meleda Gololo ya ce salam yau da gobe. Ina da makwabci da aka bashi shinkafa sama da buhu 10 ya rabawa waɗanda ya kamata, amma ina kallo a jawo a kai wancan unguwa, a jawo a baiwa wancan har ta ƙare ko tafin hannu ba a ban ba.
Allah sarki Malam Yusuf. Sai kuma amsar Abbas Baffa inda ya ce hakika zaman makwabtaka yana da wuyan sha'ani a wannan zamani duba da yadda al'umma suke masa rukun sakainar kashi.
Shi kuma Muhammad Bako Jad Kore da Magaram ya ce zaman makwabtaka a wannan zamanin yana tafiya daidai a wasu wurare, amma kuma har yanzu akwai waɗanda ba su damu da kula da haƙoƙin makwabtaka ba.
To, sai kuma amsar haɗin gwiwa daga wurin Haruna Salisu Dan Fulani Kwara da Tasiu Ismail Zita Gozaki inda suka ce salam yau da gobe, ta malam dai bai wuce amin ba. Hakika zaman makwabtaka a wannan zamani ya zama abin tarda alawadai gani yadda al'umma ke kaucewa haƙoƙin makwabtaka.
Shi kuma Muhammad Mustafa Madina Daura ya ce salam yau da gobe. A gaskiya makwabtaka a yanzu ta tabarbare, yadda zaka ga makwabta ba sa jituwa, kowa bai san halin da kowa ke ciki ba.
To, sai kuma amsar mu na ƙarshe amsa mai ban tausayi daga wurin Zainab Ahmed ta ce ba amana nina wa makwabcin ya kashe min yaro, ashe muna zama da matsafi ba mu sani ba, sai a lahira Allah zai saka mana. To, Zainab, Allah ya ƙara miki haƙuri kuma Allah ya saka maku.
Mun gode da waɗannan amsoshin, a ci gaba da turo mana.
To, jama'a, yanzu kuma bari mu je ga ci gaban tattaunawar da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi yayi da Malam Suleiman Bura mai nazarin al'amuran yau da kullun da Malam Muhammad da kuma Malam Abdulkadir shugaban kungiyar farar hula da ake kira INCC gyara kanka.
Abdulkadir, a zaman makwabtaka watakila mi kake ganin yafi dokar hankalinka?
Kamar rayuwar kowa tashi ta hishishi da ake ciki. Babu tausaya ma juna, babu taimaka ma juna, sai aka ba son kai wuri. Menene nake son in ce nan wurin? Yau an shiga wata rayuwa wanda in aka ga makwabci yana cikin halin la haula'i dariye shi ne za a yi. Ana jira a ga hayaki ko ba a ji ƙarar taɓarya gidan shi ba, an dafa ko an ci a ce wani ai kaga mutumin ta ƙare mai ai dariya. Sa'annan ana zamanin jira ake yi a ga ɗiyanka sun kangare, babu wanda za ya iya yi musu magana da sauransu sai a ce ai ɗiyan wane ne, ga sunan kuɗe wance ce, ga ta nan da sauransu. Kamar ma'ana kwatan mugun abu ɗaya ake yi ma juna. Alhali mun mance cewa makwabci yana taka rawar a zo a gani sosai yadda ba mu zato a cikin rayuwa. Kamar wani ɗan uwa ne ma, ka gane ku? Dan uwa ne makwabci, tunda addininmu na musulunci ya kwatanta ga irin matsayin da aka ga makwabci, ga irin daraja da kima da rigan mutuncin da Allah subhanahu wataala ya sama makwabci. Kenan, dan me mu za mu yi hatali da waɗannan abubuwa? Babban abin da ke bada tsoro yanzu, wani ba ya yi ma ɗanka magana, kai ba kai ma ɗan wani magana, ka gani? Kenan, nan wurin mun hita daga yadda muke, mun rena inda muke, inda za mu ya rena mu. Kenan, ka gani? Shi ku in aka ce yara kamar irin na dauri in ka shigo cikin gida ko ka shigo cikin anguwa aka yara suna kin shi aka ce ga baban su nan ya zama na yara kowa shiga fefin shi ya shiga cikin hayyacin shi an daina kaga nan wurin an samu ci gaba in ya zama na rayuwa ana cikin matsayin da in baban wani ko baban suwani ko baban wanci ya taho da alle da shiga hannu ba ruwan shi da wani dana ne ko wani ba dana ne ba yaran da suka rugo da gudu suka tarbe shi ya mika musu wannan kumshi dake cikin hannun shi ma'ana kamar yadda ake kauye baba ko kaka ya taho da ɗan kasuwa kamar yayo essay nan ya guzuri na tahowa ba ruwan shi da yaro dan gidan wani ne ko dan gidan wani ne kadiba ka gani yanzu nan rayuwar birni da ake ciki babu hatta da yan uwa ma yanzu in ka taba dan wanka ko dan kaninka mace za ta hitawa ta ce mi kake bashi kenan anan wurin ina kira da babban murya ga uwayenmu iyenmu kannanmu matanmu mata su ji tsoron Allah suna da rawar ta musamman da ya kamata su taka cikin wannan abu in cikin makwabtakan ne suna da rawar da za su takawa yau in Allah ya baka mata kwari ita ciki zamnawa ta rayu tare da sauran makwabta mu maza mu yawanci duk mun ta wajen neman abinci ko wajen aiki kenan in Allah ya baka mace kuma lala duk inda ka je sai ka gani baka iya zama baka iya rayuwa sai an ce ma a kai macen nan ce mai tashin hankali kenan mata suna da rawar a zo a gani da za su taka cikin wannan al'amari sa'annan kuma mata su san da sanin cewa Allah ya sa musu wata rigar mutunci wanda hatta da mu mazan kankan sai a ce ka dibi mutun yadda yake yadda ka gane shi in shashasha ne in wani tabali tabali ne in kuma ya kamuli ne in ya kama jikin shi sai a ce to abin da aje gida ma haka nan ne ma'ana namiji yana ba da sifa ta irin macen da ya aje gidan shi sai ka ji an ce in wani ya zangwarzo cikin maza to matar shi ma gwarzuwa ce ka gani kenan nan wurin mata ya kamata su taka rawar zuwa gani suke ini da yara in sun sabko daga karatu suke zama tare da su maza mahiyonci wasu suna tahiya halin balagur wasu suna tahiya wajen ayyuka wasu ayyukan su ma sai dare suke zuwa yara sun yi kwana da sauransu kenan in ya zamana mata ba su hada kanun su cikin gida ba musamman ma wannan rayuwa da ake ta birni wanda galibi duka mahiyonci gidajen haya ne ake ciki to ka gani kuma kitajen da mata suka hada kanun su sai abin ya zama dan uwanci zaka ga in ma bako aka yi ga anguwa ko ga gida sai ka gani an zo an share mai an doko mai ruwa dan ni na ga wata anguwa wanda in aka yi bako cikin anguwa bakon iyali cikin anguwa haka kamar miji da mata da ɗiyansu suka zo to sai sun yi kusan sati ba su yi ɗokar ruwa ba ba su yi wani dahe-dahe ba matan anguwa da ɗiyansu za su zauwa a zo a kama a share kaga nan wurin an shibka alheri an shibka ci gaba mai ɗorewa shine abin da ya kamata a ce an yi wanda yake daga ƙasa tun daga cikin gidajenmu in muka canza muka sake abin ya fito cikin hili ya bi tituna sa'annan abin ya bi anguwa sa'annan abin ya bi gari sai kaga abin ya bi ƙasa gaba ɗaya baki ɗaya rishin wannan canza tunanin nan shine ya kai mu ga halin da muke ciki yanzu kamar ma'ana ni da an yi min sai na rama babu tolerance zero babu
wataƙila a zaman makwabtaka ka taɓa cin karo da wata matsala ko samun saɓani da wani a wani yunkuri da kai na warware wata matsala tsakanin makwabci da makwabci ko kuma tsakanin ka kai da makwabcinka ma
ni na ga makwabcin da gidansa ne na kanshi amma tsananin mugun zama sai da ya sai da gidan nan ya sake anguwa don a samu azamin lafiya saboda an yi ta zuwa wajen ikon an yi ta rabawa kwada da tashin hankali ya ki kariya sai aka ga abin ma yana iya kai ga kashin asarar rayuwa wato dole ta sa ɗaya makwabcin ya sai da gidan shi ya dangana ya sake anguwa na ga makwabtan da wato suna fuskantar matsala wanda duk in suka tai gauri sai ana da labarin su irin tashin hankali da mugun zaman da suka tai da makwabtaka sai a ce to waɗannan miyagun mutane ne anniya na ga mutanen da suka rasa wuraren da za su zauna saboda mugun halin da Allah ya sa suna da gamatan su da ɗiyan su menene mugun hali sai ka ce in yaran ka yayye abu kai sai ka ɗirme mai gindi alhali su kuma yara duk mai shiga faɗan yara duk makwabcin da ya ce za ya shiga faɗan yara sai ya ji hukumi. Saboda su yara rayuwar su ta entere ce. Kowa kanshi ne ya sani yana kare kanshi in yaga an shiga cikin haƙƙin shi kokari zai yi abin ga saboda ba su mallaki hankalin kansu ba. Kuma dan lokaci kankane sai su mance da wannan abu da suka aikata sai su komo kuma sai kai ka zo uba ko ke uwa kin yi kwada saboda yaran sai ka gani yaran da kuka yi kwada saboda shi kuka je kuka saba da uwayen shi saboda yaran nan yazo yana tambaya ina suwa ne ku taso mu taimi wasa to ku ku ce mi kenan ni a gani na hanya miki a ala ita ce matsayi da haƙƙi da yanci wanda ka'idar rayuwa tabba makwabci to ya kamata kowa shi tsayin gwamin jaki shi kiyaye shi tsare ina ganin in aka ba rayuwa ka'idodin ta sai a zamana lafiya
Suleiman to ta wace hanya ya kamata a ce shi makwabci ya fada wa abokin zaman nasa ko makwabcin sa gaskiya wata kila dan a kiyaye gaba ko ya ga mishi ga abinda baya so saboda a kiyaye gaba
babban abu gani a gaina hede ku zo ku zauna ka kwatanta mutum wani gashi ina gani harkar rayuwar linda take da sanin tunda ke wasu abinda suke dauka hese ai duk gidan misali gidan haya ne muke duka abu guda muke biya wani bai yi ba matsa mun wani ya ga dama ma yazo ko bulukin tele ne ya rika sawa wani ya sani ni radio wani ya rika kuwa kamar nan abu kare wadi ko kuma wata tabbari ma da ita din su rika komi ko kuma wani a zo a kunna famfo a zo ko kuma a je a cikin misali abin ga magiya a zo a kasa
wata kila hira ma ana da murya
don abin ya zama ga hinin iyaye ka amma 30 da wannan mutun dan wanka hinin kana cuta mai kenan hallo namujin da shine ya kamata din yana za a cikin lalubar ruwan sanyi ka zo ka kwatanta mutun ka kwatanta mutun ka kwatanta mutun kal a gaji da kwatanta tun da ke an ka zo kuka je kuka tashi hankali ku aka bata tun da kai ba ka huda shi shi ba huda ka ba nan ma kaga abu zaman ba shi azi
wallahi bro kadar kai a ganin ka ta wace hanya ya kamata a ce an warware matsalolin makwabtaka
akwai matsalar da ta hanyar shiru ana iya magance ta akwai matsalar da ta hanyar magana ana iya magance ta akwai matsalar da ta hanyar wani just ana iya magance ta kamar yanzu misali in a ce makwabci yana da mugunta wajen bata muhalli cikin gida kamar yanzu a ce ya bude famfo ruwa su yi ta zuba ko kuma salanga in an ba a tsaftace ba a wani abin ga kenan kaga ba ta cin komi gare ka in daidai ya bata sai kai daidai da lokacin da ya hito ka san shi yana aikata wannan halaye sai ka taho sannan a hankali ba tare da ka mai magana ba ka kashe kenan ya san kashewa ne ake yi
shiru ma magana
ce in ji Bahaushe in hakan gane bata muhalli yake wajen matsuguni da sauransu a gyare a share a gyara ana iya zawa a ce a kai suwa ne ya kamata mu zamna mu zan cudanya kaga kamar yanzu akwai wani abu da ake yi kauye yanzu nan birni ba a shi a zo a zamna ana cin abinci tare wani hiddo abincin gidan shi wani hiddo abincin gidan shi kaga kun taimaki juna ko da akwai wani wanda shi baya da hali cikin ku kun ga kun taimaka ma juna kun rufa ma juna asiri kuma kun kare shi kun same rigan mutunci a matsayin shi na dan uwan ku makwabcin ku ba sai ya tai wani wuri ba ya shiga cikin moyo ta hali
yaran ku za su yi wata kila a tattauna wasu matsaloli
da tattauna sai ku fahimci juna kaga ni matan ku kuna iya ku tsara su a kungiyance cikin gida ma wata hanyar wasu adashin su ko wasu abubuwan su dai tsarin rayuwa gashi nan da sauran su dan me duk mutanen da kaga sun ci gaba sai da suka gama hankulan su wuri guda suka gama hankulan su kan suna tattauna da juna da sauran su amma in wanga shi gaba son gaye yamma da sauran su ba a samun ci gaba kuma duk abin da dadin rai bai gyara shi ba bacin rai ba ya gyara shi kamar a daina unhani da tsanani a ni biya nake kai ma biya kake da sauransu a sa tausayi a tausaya ma juna a dibi wanda baya da hali ciki me aka iya yi mai me abba iya mai wanda ke da mugun hali kaka za a yi a taimaka mai taimakon shi ne za a yi a raba shi da wannan mugun hali tunda rashin lafiya ce
kamar misali da Abdulkadir ya ba da hakan ne shiru ma magana ce tunda wata shekara zan ba da misali a nan wani wata unguwa wani mutum shi ma kamar haka ne ko a masallaci ko a zo in yi zo karce bar ruwan shi da makwabta bar ruwan shi da mutane ya zo shiga gidan shi ya samu aihuwa yanzu da ya samu aihuwa aka zo shi mai kuɗi mai abin duniya kamar gobe biki aka kawo ba shi aka kujeru tun da ke yan karce mutane ba su da komi ba su da kowa
kuma shi yana da hali
a zo dole sai an zo gidan shi mai abin gani washa gari mutane suka zo da aka kare aka zo aka yi fatiya kullum da aka yi fatiya Abdulkadir sai aka bar shi da yara kaki mu jinkare tare sai aka bashi da shi yara wajen miri da ya gane diesel he yatta ta yi gurin aiki washe gari da zo ya sauya unguwa tun da ke ya gane da cewa kenan duka wani abun dunin nashi duka abun da gare shi wani halaye ya kamata ya sake su kenan dole ne ya tashi ya bar wani unguwa kenan tana yawan nake daga wannan kamar
ya zama darasi
gare shi.
To jama'a duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su. Da farko dai akwai Suleiman Bura manazartin al'umuran yau da kullum da kuma Muhammad Abdul Kadir shugaban wata kungiyar fararen hula wacce ake kira ANCC
Yar
Kayanka. Madadin su da Nasiru Tankare da ya hada sauti, ni Yusufu Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Da Yusuf Abdullahi da tawagar sawai Amina kin ji matsalolin fa da yawa
ai sai dai kai mu ce Allah da yarfa asiri.
To aman masauraro mun ji wasu daga cikin kalubalen da ke tattare da zamantakewa makwabta a yau. Yanzu kuma bari mu ji ci gaban shawarwari akan hanyoyin da za a tunkari waɗannan matsalolin a wannan tattaunawa da Salamu Muni Barmayayi da Dr. Sani Hayyajan Juna masanin halayyar bil'adama a Niger.
Wace hanya tafi dacewa mutun ya bi don sanar da makwabcinsa wani abin da baya so?
Shi dai abin da ya kamata a gane mutun ne dan adam kamar kowa, ya zamanto cewa mutun ne kenan wanda shi ma yana da mu'amala da sauran mutane ko dangin shi ko waɗansu makwabta wanda ya yarda da su. Kenan yanda za a je gare shi ƙara abita mutanen da yake hulɗa arziki da su, duk yanda za a yi komin rashin kirkin shi za a ga cikin unguwa akwai alamar jituwa da shi da wani, akwai alamar mutunci tsakanin shi da wani, komin rashin kirkin shi. Don haka kenan waɗannan mutanen da yake ɗan hulɗa da su za a bi ta kansu na azo zuwa gare shi.
Yawa, to Dr. Sani Hayyajan Juna, waɗanne hanyoyi ne suka fi dacewa a bi don warware matsalolin makwabtaka?
Ana iya bi hanya ta biyu, kama a yi nazari da shi a gano cewa tana yiwuwa makwabta abokan shi wasuwa ne ke zawa wurin shi. Waɗanda suke zawa ko ba makwabta ne ba su, ana iya abi ta kansu ta a zo gare shi. Kai shi dai duk yanda za a yi in cikin unguwa bai da mutanen da yake mu'amala da shi da su, akwai waɗanda suke zawwa daga wata unguwa suna mu'amala da shi, ko da abokan aikin shi ne, ko da wurin shakatawa shi ne, su dai wasu abokan shi waɗanda ana iya ganewa cikin unguwa, ana ganin wani da wani alamun suna zawa wurin shi, ko da ba a san su ba ana iya haƙo a gane su a tarbe su a musu zance sai a laɓa da su zuwa ga mutanen. Kuma tana yiwuwa duk yanda za a yi ko ya yi sabga, ko da dai wani hali mutane ƴan uwan shi sun taɓa zawwa wajen shi wanda alamun ana iya cewa an gane su ko an san su, ana iya bi ta ƴan uwan shi kamar dangin shi ko na wajen uba ko na wajen uwa a ce an lallabo daga tan wajen su zuwa gare shi har a samu a yi hira da shi yanda za a jan hankalin shi. Kamar yadda dai muka sani ne cikin zamantakewa al'umma, idan wani yana da wani laifi ba a zuwa hakan ga kat sai an tahi da mutanen da ake ganin alamun shina ba su kima, yana ba su daraja, waɗanda za su iya musu magana shi saurara don saboda suna da daraja bisa gare shi. To waɗannan haka ya kamata, su irin waɗannan mutane ana samun su cikin unguwa, ana iya samun su wurin aikin shi ko wurin kasuwar shi, ana iya samun su cikin wurin hutawa shi, wurin shakatawa shi,
kuma ana iya samun su cikin dangin shi ko na wajen uwa ko na wajen uba duka da yanda za a yi su waɗannan dattijawa zance ko da yare ne warin shi mai mutane wanda ake ganin alamun yana ba su yarda ta gare su za a iya bi a zo gare shi dan haka sai abun ya bada kamar taga ce kamar koha ce wanda ake iya bi a gare ta ta akai gare shi cikin kwanciyar hankali yanda zai bude zuciyar shi shi saurari jama'a a yi mishi magana a yi mishi nasiha yanda ya kamata
a ƙarshe akwai abin da ya kamata mutane su yi don a ƙara samun yarda ko kuma shakuwa tsakaninsu da makwabta
lalle cikin irin wannan al'amari abin da ya kamata sai a diba da yanda za a yi cikin unguwa akwai dattijawa ina nihin cewa shi dattijon tana yiwa a ɗauke shi akan shekarun shi kuma tana yiwa bai yi shekarun da ba kamar hikuwa amma ko da ma matashi ne amma saboda halin shi na mutunci an gano cewa da yana da dattijantaka kenan ina nihin dattijantaka ba tsuha ba kadai yana da hali na kwarai shina da hankali mutane suna bashi daraja sun yarda da zancen shi kowane lokaci kenan su waɗannan ake iya bi ta kansu na a samu a hiranta yanda ya kamata kowace irin matsala ce makwabci yake da cikin zamantakewa unguwa da yanda za a yi a unguwai tana yiwuwa akwai dattija wanda suke iya bi ta gare shi a mishi magana tana yiwuwa da yanda za a yi akwai waɗanda yake iya ganin mutuncinsu to irin wannan kuma idan mutum ya san cewa idan shi sun nwane kwata-kwata mai taurin raine wanda ba mutum duka ba yake iya rabo shi bashi yarda ko kuma shi mishi magana ta kirki yawa yana sa a hikarhin mutum idan mutanen kirki suka zo da suffa ta kirki suka zo an kai mishi magana an kace ana so a gane shi a hiranta duk wata irin matsala wadda ke da kai a cikin unguwa irin wannan dattijawan unguwa su haɗu a yi shawara tsakankanin juna ana kwatanta cewa ga abu kaza ina an ka shiga ina mahita duk yanda za a yi cikin unguwa idan dattijawa suna shawara duk yanda za a yi makwabtan unguwa za su samu kwanciyar hankali cikin zamantakewa ta kirki wannan abin da ya kamata a san cewa canza miyau kuma canza miyau a yi shi da mutanen da an ka san an ba su daraja a cikin unguwa dan saboda wanda bai daraja a cikin unguwa babu yanda za a yi shi magana a dauke ta wani ma idan ya gane shi cikin irin al'amarin zai cewa abun banza ne ba dan komai ba saboda wane yana ciki shi sanin shi cewa da wane ba mutanen kirki ne ba kenan dan haka shi kuma mutanen kirki duk inda yake cikin unguwa dan unguwa ya san shi saboda koda wani wuri mutanen banza ne shi dai cikin unguwa in mutanen kirki ne ana iya sanin shi dan saboda al'amarin da yanda zai kawo a ce an zamana ne dai an canza miyau gaba daya ana iya samun duk wata irin matsala tana iya samun maganinta idan mutanen unguwa sun hada kansu an zo an zamana da dattijawa mutanen kirki wanda kowa ya gane su ya san da suna iya hadi a ji
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Sa'ida Hamdun da injiniya mu na yau Mr. Nelson Lopes tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
Da ibin ciki ta tsaro zance Da ibin ciki ta tsaro zance gaza a gaban su kwanayin ba za su bare.